Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Alhamis 28 ga watan Afrilu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya tana a gabar ƙarshe wajen gyara dokar ta'addanci ta shekarar 2013 wadda za ta haramta biyan kuɗin fansa ga masu garkuwa da mutane. Masana harkokin tsaro sun fara tofa albarkacin bakinsu.
Wanda ya kawo wannan doka ya ga hotunan da ake nuna jiya na mata da ƙananan yara da mazansu suna cikin wani halin ƙaƙanake. Amma a ce wai awa 24 daga baya a zo a ce mana wai ga wata doka da ake yi. Yanzu ni ina da kuɗi wallahi tallahi na miki kobo ba zan bari ba zan ba da kuɗi in dai za a saki waɗannan mutane ɗin.
Tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma kanar mai murabus ɗan giwa Umar kenan za ku ji ƙarin bayani. A daidai lokacin da majalisar ke ɗaukar wannan mataki za ku ji cewa an sako wasu mutane su 29 da aka yi garkuwa da su a jihar Kebbi. Wani daga cikinsu ya bayyana halin da suka shiga kafin a 'yantar da su.
Lallai yana cikin wanda Allah ya kubutar da bayanin wa'innan mutane. Sun kama na je gona wurin saran masara da ni da abokina. To daga nan suka ɗauke mu suka je da mu daba suka aje mu suka dinki dukanmu suna neman sai mun kwaɗi abin da za mu ba su na kuɗin da za su suke mu. Muka nemi su kira 'yan uwanmu su nemi su yi ciniki da su suka a'a sai dai suka kama dukanmu ba jiba gani.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin. Mataimakiyar ministar harkokin wajen Ukraine ta faɗa jiya Laraba cewa jerin laifukan yaki da sojojin Rasha ke aikatawa a cikin ƙasar ta na ƙaruwa a kullum. Maɗaukar matakan da suka dace akan hakan na da matuƙar muhimmanci. Emine Zaporova ta faɗa wa taron kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa birnin Mariupol ya koma tamkar ƙura. Dubban fararen hula na rayuwa a cikin matsi ba tare da ruwa, wutar lantarki, sadarwa da abubuwan yau da kullun da mutane ke bukata ba. Ta ce ana samun sabbin kaburbura da kuma gawarwaki a kullum a biranen Ukraine. Kuma sojojin Rasha na aikata laifuka kan fararen hula da suka hada da azabtarwa, fyaɗe da kisa. Dole ne Rasha ta ɗauki alhakin laifukan da ta aikata a matsayin ƙasa, inji ta. Ta ƙara da cewa mutanen da suka aikata laifin su ma dole ne a gurfanar da su a gaban kuliya. Babban mai gabatar da ƙara na Ukraine Irina Benediktova ta faɗa daga Kyiv cewa ofishinta ya buɗe ƙararraki 8,000 don bincikar zarge-zargen cin zarafi, kuma jerin ƙararrakin suna ci gaba da ƙaruwa. Gwamnatocin ƙasashe da dama sun yi tayin taimakon Ukraine wajen gudanar da bincike da tattara bayanan cin zarafi. Fadar White House ta ce bata samu tabbaci daga Indonesia wacce ke shugabancin kungiyar rukunin kasashen G20 na wannan shekara ba, cewa ta gayyaci shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zuwa babban taron kolin da za a yi a watan Nuwamba a Bali. Mun ga rahotannin da ke cewa an gayyaci shugaba Zelensky zuwa taron G20 kuma muna maraba da hakan. Sakatariyar yaɗa labaran Fadar White House Jen Psaki ta faɗa manema labarai a jiya Laraba. Ta ƙara da cewa kamar yadda kuka sani shugaba Biden ya faɗa a cikin wata da ya gabata cewa Ukraine za ta iya shiga taron, amma ba mu da wani ƙarin tabbaci da ya wuce rahotannin labarai waɗanda muka gani a kafafen watsa labarai. Jiya Laraba ne Zelensky ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya tattauna da shugaban Indonesia Joko Widodo tare da goge masa saboda goyon bayansa ga kare 'yanci da kuma martabar ƙasar Ukraine. Na yi murna da gayyatar da aka yi mani zuwa taron kolin G20 a lafazinsa. Shugaban Amurka Joe Biden na shirin tafiya Koriya ta Kudu da Japan a wata mai zuwa domin ganawa da shugabanni da kuma tattauna alaƙar tattalin arziki da tsaro. Fadar White House ta sanar da ziyarar a ranar Laraba, tana mai cewa Biden zai je ne a ranar 20 zuwa 24 ga watan Mayu. Koriya ta Kudu Biden zai tattauna da shugaba Yoon Suk-yeol wanda aka zaba a watan Maris. Sannan a Japan kuma Biden din zai gana da Prime Minister Kishida Fumio ya kuma tattauna da shugabannin kungiyar Quad ta kasashe da suka hada da Japan, Australia, India da Amurka. Tashin hankali ya tsananta a kasar Haiti a wannan makon, inda aka sami fafatawa a tsakanin wasu gungun yan banga a wani bangare na babban birnin kasar, abin da yasa dubban mutane suka arce daga gidajensu, kuma aka kashe akalla mutane 20 ciki har da yara. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Majalisar Dattawan Najeriya tana gabar karshe wajen gyara dokar ta'addanci ta shekarar 2013 wadda za ta haramta biyan kudin fansa ga masu garkuwa da mutane. To sai dai kwararru a fannin tsaro da masu ruwa da tsaki na ganin ba a nan giza ke sakar ba. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Yunkurin gyara wannan dokar ta'addanci ta shekara 2013 ya biyo bayan nazarin rahoton da kwamitin shari'a da 'yancin 'yan adam suka yi ne, kamar yadda shugaban kwamitin Okoyemi Bamidele daga jihar Ekiti ya gabatar a gaban majalisar dattawan. Bamidele ya ce kudurin dokar ya tanada haramta biyan kudin fansa ga masu garkuwa da mutane da kuma 'yan ta'adda, saboda a dakile karuwar satar mutane da karban kudin fansa masu yawa da suka wuce kima. Bamidele ya ce gyaran dokar zai gindaya ka'idoji da tsare-tsare da nufin hana kungiyoyin 'yan ta'adda safarar kudade ta hanyar bankuna da sauran hanyoyin sadarwa na kudi. Amma ga masanin harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getsu, yana ganin akwai abin dubawa a harkar tsaron kasar baki daya.
Wannan doka ba za ta taba yin tasiri a kasa irin Najeriya ba, saboda kasa ce wanda ake mulki na ƙarya da yaudara da munafunci da kinibibi da gunzugulu da tsegumi, musamman kuma duba da cewa waɗanda ake kamawa 'yan uwansu babu dare babu rana, dole suna neman yanda za a samu mafita kamar da waɗannan da aka kama ta jirgin ƙasa na Abuja zuwa Kaduna. Babu wani abu da aka yi har yanzu, illa wanda ma ake tunanin an saki, ana tunanin cewa an bada wato miliyan 100 ko ma sama da haka ko wani abu mai kama da haka nan.
Shi kuwa mai nazarin al'amuran tsaro kuma shugaban kamfanin Beacon Securities Dr. Kabir Adamu, akwai abubuwa da suka fi batun haramta kuɗin fansa?
Akwai kusan abubuwa da yawa ƙarƙashin wannan. Na farko shi saba ma doka, har dai irin wannan wanda ya shafi abin da Bature ke cewa criminality, dole sai akwai riba a ciki. To duk lokacin da ake son a magance shi, duk wani mataki wanda zai hana amfana da ribar mataki ne mai kyau, wanda kuma zai iya taimakawa don rage laifin. To a wannan bangaren muka duba cewa shi su wanda suke satan nan karban kudin fansa, ai saboda kudin fansan ne suke satar. To idan aka hana su karban kudin fansan, ko aka hana ƴan wanda aka sace din biyan kudin fansan, to kinga ya dace da wannan sani ko kimiya wanda ake da shi na laifuka, wato criminology, abinda shawaran da aka kawo ana son a magance shi wannan.
Amma ga tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma kanar mai murabus dan giwa Umar, yana ganin dole ne a bada kudin fansa idan za a saki waɗanda aka yi garkuwa da su cikin ƙoshin lafiya.
Wanda ya kawo wannan doka ya ga hotunan da ake nuna jiya na mata da ƙananan yara da mazansu suna cikin wani halin ƙaƙanake, abin kuka, abin tausayi, abin ciwo. Muna nan zaune babu abin da za mu yi musu, sai dai mun ga wannan hoto ɗin. Amma a ce wai awa 24 daga baya a zo a ce mana wai ga wata doka da ake yi, yanzu ni ina da kuɗi wallahi tallahi na miki kobo ba zan bari ba zan bada kuɗi in dai za a saki waɗannan mutane ɗin.
Daya cikin 'ya'yan majalisar dattawan kuma mataimakin mai tsawatarwa na masu rinjaye Aliyu Sabi Abdullahi ya yi bayani cewa
duk abubuwan da ake sa tattauna kenan, na tabbata duk waɗannan abubuwan za su shiga cikin tattaunawa da za a yi. Dama kowane ƙuduri idan ya shigo dole sai an kawo ga wannan lokaci da za a kira mutane, kowa da kowa wanda yake da haƙƙi a cikin wannan al'amari ya zo ya bada albarkacin bakin shi.
A yanzu dai babu takamamman lokacin da za a kammala aiki akan wannan dokar, sai bayan majalisa ta dawo hutu a ranar 9 ga watan Mayu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton.
A daidai lokacin da Majalisar Dattawan Najeriya ke kokarin cimmawa wannan matsaya akan haramta biyan kudin fansa ga 'yan bindiga, waɗanda suka taɓa fadawa tarko masu garkuwa da sauran jama'a sun ce akwai buƙatar gwamnati ta ɗauki matakan gaggawa wajen ceto waɗanda ake garkuwa da su. Wannan na zuwa ne a lokacin da aka sauko wasu mutane su 29 da aka yi garkuwa da su a jihar Kebbi. Ga Muhammad Nasir ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tsawon shekaru jama'ar arewacin Najeriya na fuskantar matsanancin tashin hankali sanadiyar ayyukan masu garkuwa da mutane a sassa daban-daban na ƙasar. Sau da yawa duk mutanen da aka yi garkuwa da su sai an biya kuɗin fansarsu kafin su samu 'yanci, duk da ƙoƙarin da mahukunta ke yi na daƙile waɗannan matsalolin. A jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, yankin kudancin jihar shi ne ke fama da matsalar ta ayyukan 'yan ta'adda, inda yanzu haka jama'a da dama ke hannun masu garkuwa da mutane. Jama'ar Bena sun waye safiyar Alhamis cikin farin ciki domin mutane 29 ne da aka yi garkuwa da su suka samu 'yanci daga hannun 'yan bindiga, baya ga wasu 14 da aka sako a watan da ya gabata. Na ma samu zantawa da ɗaya daga cikin waɗanda suka shaƙi iskan na 'yanci.
Sunana Salisu Ibrahim Bena, lallai ina cikin wanda Allah ya kubutar daga hannun waɗannan mutane. Sun kama na je gona wurin saran masara da ni da abokina. To daga nan suka ɗauke mu suka je da mu daba suka aje mu. Suka dingi dukanmu suna neman sai mun faɗi abin da za mu ba su na kuɗin da za su sike mu. Muka nemi su kira 'yan uwanmu su nemi su yi ciniki da su suka a'a sai dai suka kama dukanmu ba ji ba gani da buloli mutum ya yi nawa zai tsare ka da bugu. Baka da wannan kuɗin za ka sai dole ka siya. Sannan za ka samu sassaucin bugun da suke maka. Kuma yanayin abincin da suke baka da sahi za su baka tuwo ba miya ga hannu da rabin kwalba arsi da sai kuma da daddare karhe.
Yanzu da yake Majalisar Dattawa ta hana biyan kuɗin fansa, ko me waɗanda suka saba shiga hannun masu garkuwa da mutane ke cewa dangane da jama'ar da suka baro a hannun 'yan bindigar?
Sauran mutanen da na baro wurin nan wallahi suna cikin wani hali. Don Allah don Annabi a taimaka wa mutanen da ke wurin nan. Wallahi tallahi da hannuna na ɗauki mutum ya kai sati guda da mutuwa na an sa mun je mun rihe shi.
'Yan Najeriya dai na ganin cewa hana biyan kuɗin fansa kan iya jefa rayukan iyalai ko dangin waɗanda aka yi garkuwa da su cikin wani yanayi domin rashin sanin halin da 'yan uwansu za su shiga. Na zanta da wasu dangin mutanen da aka sako a garin Bena, wato Alhaji Rabiu da Sama'ila Ladan.
Akwai yaya na wanda kuke uwa guda uba guda yana cikin wannan al'amari da ya faru. A yau ne Allah ya kaddari wannan azzalumi su komuna bayan Allah ga su 31. Wannan abun ya ba mu mamaki kuma yana buga mana kai sosai, wanda wurin da suke son haɗi ga ƴan da suke son haɗi sun haɗa ma kowa sun gaya ma kowa a duniya, amma ba an kasa yan komi sai mun ba su ɗimbin kuɗi da mashina sabbi sannan su ba mu.
Nina ƙanan babanmu ne aka kama wanga zalunci da cuta da wagga wadda ake yi. Ubangiji Allah ya mana sakaya.
Na tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya akan ko tana da masaniya akan sako mutanen da aka yi na garin Bena. Sai dai kakakin rundunar a jihar Kebbi SP Nafi'u Abubakar ya ce zai bincika. Dama dai da jimawa masu sharhi akan lamuran tsaro ke bayar da shawara a daina biyan kuɗin fansa saboda kare ƙwarin gwiwar masu garkuwa da mutane ga cigaba da aika-aikar da suke yi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman.
A duk lokacin da aka samu tashin hankali ko rashin daidaituwar lamura, mata da yara suke tagayyara saboda raunin da suke da shi. A cikin 'yan shekarun nan ayyukan kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin addini, rikicin makiyaya da manoma, ayyukan ta'addanci, shaye-shaye, jahilci, talauci da sauran rashin tabbas sun shafi sauran bangarorin rayuwa da dama da ya sanya al'umma kiraye-kirayen komawa ga Allah don neman mafita. Kan haka ne kungiyar mata musulmi ta Form 1 a taronta da take gudanarwa shekara-shekara ta dukufa wajen yin addu'o'i wa ƙasa. Dr. Sumaye Hamza na Ibatul Amira ta ƙasa ta ce sun shirya taron ne don nema wa ƙasa mafita daga ɗimbin matsaloli da take fuskanta.
Wannan taro saboda yi addu'a ma jihar mu Plateau da kuma ƙasa baki ɗaya da shugabanninmu, musamman kuma saboda zaɓe da yake gabatowa. Muna roƙon Allah Ubangiji ya kawo mana shi a cikin sauki, ya yi shi a cikin kwanciyar hankali. Yara matasa da suka shiga waɗansu hali, muna roƙon Allah Ubangiji ya fito su da cikin wannan halaye da suka shiga, ya shirya mana da su tafarki madaidaiciya.
To wace alƙibla ya kamata mata ko mata da aka taru a nan a samu sauyi wanda za a ga canji a al'amuran ƙasa ma gaba ɗaya, ta ɓangaren tsaro, ta ɓangaren ilimi da sauransu?
Idan yaro da yana shaye-shaye, misali uwa ce ta haife shi, saboda haka tana da muhimmanci. Idan ma babban mutum ne, ila mijin wata ne, to muna ganin cewa matan idan suka koma gidajensu, suka isar da saƙo, suka ƙarfafa mutanen cikin gidansu da mutanen anguwansu, to a hankali za mu dinga samun canji. A da ai ɗa na kowa ne, so muna son a dawo da wannan. In kika ga ɗa na yin abin da bai daidai ba, a tsawatar, a faɗakar, a jawo hankali, a ja su a jiki, kar a kore su. Saboda haka muke ganin cewa mata za su taimaka na kawo canji a ƙasarmu.
Malamanmu Allah ka musu jagoranci, shugabanninmu Allah ka musu jagoranci.
Taron na bana ya kuma haska fitila ɓangaren zaɓe na shekarar baɗi. Hajiya Kaltume Awolu Abubakar ita ce amirar Form 1 a jihar Filato, ta ce sun gayyato mashahuran malamai da suka yi musu nasiha kan fitowa don yin zaɓe.
Bayan ma'addu'o'in akwai wanda shi ya lecture particularly akan maganar zaben da muke tunkara na 2023 din. Mun gayyato shi ya zo ya delivering paper about the challenges of 2023 election, yanda ya karfafa gwiwar mata su fita, kar su ji maganar da waɗanda suke hure musu kunne suke cewa wai kasu fita zabe, gwamnati ba hope da ita, a duk abin da ke faruwa in muka kadarta cewar komai makaddari ne daga Ubangiji, zai zo ya wuce. Su ya encourage mata su fita, zo mun zaben shine yancin su, kuma mu zabi wanda zai mu aiki kasa. Ba mu babu bangaren addini, babu bangaren ci a yare, kowa namu ne, we work for humanity.
Amirar ta jihar Filato ta kuma bayyana matakan dahir da suke dauka don haɓaka cuɗanya da mabiya addinin Krista.
Yawancin muna interfaith dialogue, mukan shiga community, sukan shigo community din mu, mu ma mu shiga community din su. Ƴaƴansu suna ganin mu a hijabai a community din su. To kin gani mun breaking wannan perception din cewa musulmi zai zo community din su ya cutar da su. Su ma kuma suna shigowa community din mu mai project da su. Su ma kun ga mun breaking wannan perception din cewa Krista zai zo ya cutar da su. Uwa ita ce ginshikin tarbiya. Matukar idan akwai haɗin kai a tsakankanin mu mata iyaye, ina ganin mazan za su samu salama da kyakkyawan fahimta a tsakankanin su daina fada.
Kamar yadda matan suka saba, duk lokacin da mata musulmi a jihar Filato za su yi taro na neman ci gaba, sukan gayyato takwarorin su Krista da kungiyoyi don ƙara danƙon zumunci tsakanin su. Jami'ar gudanarwa ta kungiyar kare haƙƙin mata a Najeriya, wato RAPA a jihar Filato, Madam Ruth Abo, ta ce bincike ya nuna cewa ana samun ƙaruwar cin zarafin mata ta hanyar yi musu fyaɗe, duka, wani lokaci ma har yakan kai ga kisa, don haka suke faɗakar da mata da su rika kai koken cin zarafi a inda ya kamata don a taimaka musu.
Bincike ya nuna mata suna shiru sai cin zarafinsu, musamman ma na cikin gida, na ta ƙaruwa, domin suna shiru ba sa magana, inda kaman za su yi magana da babban murya a ji su, za a kwace musu yanci a hanyoyin da ya dace, sannan in Allah ya so ya yarda, ila mu samu maganin abin a samu ya rage. Koda shike suna da dalilai da yawa, domin idan muka kewaya duk inda muka je, sai kaga ana ba mu dalilai da yawa. Wata ta ce ba ta so a tona asirin iyali, wansu su ce a bari za su sassanta a cikin anguwa, mai anguwa ya ce a yi shiru, wansu su ce za su ɓata rayuwar yarinya, ba za ta samu mijin aure ba, da dai ire-ire. Shi ne muka ga kai ya kamata mu fita mai faɗakarwa, mu gaya musu a yau ɗin nan idan aka ci zarafin mace, akwai abin da muke faɗan cewa safe space, wato safe space inda za ta je da gudu, domin ta samu ko ba komai da a samu a kwantar da hankalinta a lokacin da take cikin gigicewa. Sannan daga baya a fara bin diddigi a ga me ya faru, in ma za kira mai gidan ne, in ma za kira wanda ya ci fitincinta ne, sannan a zaunar da shi a yi masa gargaɗi, sannan in bai canja ba sai doka ta ɗau matakin da ya kamata. Ina gode ma shugabanin na JNI da New Reading Society, bisa ga fadakarwa da muka yi ta yi, sun samu abin da ake kira Gender Desk Office, the Gender Desk Officers, wanda idan abin ya faru za a iya kai kara ma Gender Desk Officer, su ne za su zauna su duba in abin ya fi ƙarfinsu sannan sai su kira mu. To kin ga haka din ma ina jin muna ci gaba. Ƙananan hukumomin mu duka mun yi wayarwa kuma an sa gender desk officers. Ƙananan hukumomi su ma duk wayannan irin rahoton aka kai musu. Akwai abin da Rafa ta yi, muna karɓan survivors form. Wato form din nan da ake cikawa mu gani su waye da su waye aka ci zarafin su. To a kowane wata muna karɓan form din nan, nakan karɓa a nan form 1, nakan karɓa we can women wing na Christian Association of Nigeria, nakan karɓa a ƙananan hukumomi 17 na jihar Plateau. Kowane wata san aika headquarters na Rafa a gani abin na karuwa ne ko yana raguwa, mata suna magana ko kuma suna kan shuru.
Malam Haris Salihu ya gabatar da kasida a wurin taron.
Abin da na faɗakar da su tsaya kan addu'a. Saboda wayannan iyakan su kawai a ce an tsare su, an ce su yi salati goma ga annabi, su karanta subhanallahu, su karanta la haula wala quwwata, su karanta ya latifu, su karanta bismillahir rahmanir rahim. Wannan isman kowane guda daya sai rike Najeriya, kowane guda daya in aka tsaya sai rike Najeriya. To idan aka yi haka aka kwadantar da su, su ma suka je suna danyi haka haka, to zaka ga Najeriya tana tangal tangal amma ba za ta fadi ba.
Muna da batun wayannan matsaloli na tsaro da sauransu, kuma ana ga kaman mata iyaye su ne ya kamata a ce suna tarbiyya wanda ta dace saboda a samu al'umma mai tsafta, matasa masu tsafta. Me kake ganin kaman su mata za su yi domin su tabbatar cewa sun tarbiyyantar da yaransu da yadda ba za a samu matsala ba?
Mata idan sun ji tsoron Allah, amma duniya ta watsa hankalin da yawa daga cikinsu. Ai abinda ɗazun na faɗa kenan, abinda Allah ya ce su mata an yi su ne don a zauna da su su natsar da waɗanda suke hargitsa. Misali kamar maza, namiji kusan mayaƙi ne, a kowane lokaci a yaƙi ne, waye zai natsar da shi ya samu? Mata ne. Ai waja'ala bainakum waddatan wa rahama litaskunu ilayha waja'ala bainakum waddatan wa rahama. Abinda ake nufi idan aka samu tausasawa daga wajensu ba za a samu sauki ba. To abinda yake faruwa a yanzu suna kokuwa ne da mazajen wajen kwace ayaya ƴaƴansu dawo a ƙarƙashin su. To akan wannan ne ake ta bala'i. In aka bar su ƴaƴan kuma bala'i ne, domin soyayyarsu da rashin ƙarfin zuciyarsu ba za su iya yin tarbiyyar yaron yadda ake bukata ba. Suna da mahaɗa ne, mahaɗa ne, kowa sai ya bayar. In aka duba a duba duk mutumin da ya saki mata da ƴaƴa, in ta rike ko ya rike sai an samu yaron bai samu yadda yake bukata ba. Amma in suka yi hakuri da juna suka zauna, zaka ga an samu an fitar da abin da ake bukata. Dalili saboda wannan tarbiyyar ya zo da ƙarfi, wannan ya zo da sauki. To ko mulki ne ana son a samu mai gallazawa da mai sassautawa, to za ta fi daidai. To amma aka ce ɗaya ne zafi kawai ba zai kyau ba, in aka ce sauki kawai ba zai kyau ba, to wannan gurin da ya kamata a yi saitin al'umma kenan.
Matan sun yi addu'o'i ne yayin da azumin watan Ramadan na wannan shekara ke kawowa ƙarshe, inda suka gargaɗi junansu kan su tallafa wa al'umma ta hanyoyi daban-daban, su riƙa yin sadaka da sadaukarwa don samun sauƙin matsalolin da Najeriya ke fuskanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Lokacin kwallon kafa na kasar Spaniya Real Madrid ta amince da ta dauki mataimakin mai tsaron gida na club din Chelsea Antonio Rudiger da zaran wa'adin kwantaraginsa ya kare a ƙarshen kakar wannan wasanni. A ranar Lahadin da ya gabata, manajan club din Chelsea Thomas Tuchel ya shaida cewa ba su cimma wani sabon yarjejeniya ba kan dan wasan ya ci gaba da zama a club din Chelsea. An dai bada tayin fiye da pound din ila har 200,000 wa Antonio Rudiger domin ya tsaya a club din Chelsea. Antonio Rudiger mai shekaru 29 zai sanya hannu na yarjejeniya na tsawon shekaru 4. Shi dai Rudiger ya shiga club din Chelsea ne daga club din Roma a shekara ta 2017. Ya ciyo kofin Champions League da na Europa League da club-club na duniya da kuma FA Cup. 'Yan sanda a ƙasar Kenya sun kaddamar da bincike a bayan gano gawar Damaris Timothy Mutua, wata 'yar wasan guje-guje na ƙasar. 'Yan sanda a ƙasar Kenya sun ce suna neman wani saurayinta ɗan ƙasar Habasha. amma kuma haifaffen kasar Kenya wanda kuma ina wasa ne wa kasar Bahrain. Yar wasan guje-guje na biyu kenan da aka kashe a cikin shekara daya a kasar Kenya. Macen farko dai da aka kashe a kasar ita ce Agnes Tiyo, mijinta har yanzu na tsare a hannun hukuma. Sai dai ya kyamin cewa da zargin da ake masa na kisan matar tasa. A halin da ake ciki kuma amshakan masu kuɗi su guda uku sun nuna buƙatar su na sayan club ɗin ƙwallon ƙafa na Chelsea wanda ke kan gaba shine Bologna Todd Boehly, sai Stephen Pogluka, sai na ukun su Sir Martin Broughton. Tun farko dai ana sa ran za a kammala batun sai da club ɗin a satin da ya gabata, amma sai aka tsawaita lokacin sabili da damuwar da masu son sayan club ɗin ke da shi kan batun kuɗin da za a kashe domin yin kuskure ma wa stadium din, inda aka buƙaci masu sayan da su nuna a zahiri suna da kuɗin inganta filin wasan. Zakarin yan wasan ƙwallon ƙafa na wasan yan ƙasa da shekaru 20 na ƙasashen Afirka tema har sau 7 Najeriya kenan ta wuce zuwa birnin Niamey na ƙasar Niger a fafatawa da zai gudana daga ranar 7 zuwa 20 ga watan gobe na Mayu. Tuni dai har hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya ta shirya gudanar da wasanni guda biyu na abota domin tayar da tsaninsu don fuskantar ƙalubalen. Ƙasar Najeriya da Ghana da kuma Burkina Faso suna rukunin ba, a yayin da mai masaukin baki ƙasar Niger suna rukunin A da ƙasashen Benin Republic, Togo da kuma Cote d'Ivoire. Za a buɗe gasar ne a ranar Lahadi 8 ga wata tsakanin ƙasar Najeriya da ƙasar Ghana. Dukkan wasannin za su gudana ne a filin wasa na General Sani Kwanci a birnin Niamey. Hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya ta buƙaci 'yan Najeriya masu rajin buƙatar da a cire sabon kocin Super Eagles Team B wanda ake lakabi da suna Chan Salisu Yusuf sabili da samunsa da hannu kan batun karɓar cin hanci a shekarar 2018 cewa su sake tunani. Mataimakin shugaban hukumar NFF Shehi Akinwumi ya shaida haka wa manema labarai a filin wasa na Ikenne, inda ya ce mutane da suke shafa kashin kaji wa hukumar sabili da maida Yusuf bakin aikinsa su sake tunani. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To yanzu kuma ga tasirin azumi ga matasa albarkacin watan Ramadan.
Ni sunana Abacha Alhaji Arini ne shugaban matasa na jihar Difa a Nijar. Tasirin azumi akan matasa lalle abu wata ne wanda yake da muhimmanci mai daraja, don menene yasa matasa suna koma su ibadu gadan-gadan. Kenan za mu iya cewa babban wata ne, tun da menene yasa wata ne wanda yake son nutsuwa, yake son wata ne na ibada. Yanzu yau in ka tai masallatai duka za ka iski matasa suna zaune suna sauraron wa'azi suna karatun Qur'ani. Kenan wata ce wanda za mu ce ban ma iya misalta shi a cikin wata 12 nan. Sai dai mu yi fatan Ubangiji Allah ya bamu ikon mu yi karatun, Allah ya bamu ikon mu nemi alherin da yake cikin wannan watan. Kuma mu roƙi Allah Ubangiji ya kawo muna zaman lahiya a cikin a jihar Difa. Kenan wata nan wata ne babba, wata ne na ibada, wata ne na ayafiya da juna, wata ne wanda ya kamata matasa su gane da cewa wata ne wanda bai kamata ba ka rike wani a zuciyanka, wata ne wanda ya kamata ka kai sulhu da dan uwanka, kai sadaka, tunda komi kai ibada Allah zai limka abin da kake yi nawa, tunda guda yake baka sai ya limka maka so 10. Kenan wata ne wanda muke da falala da yawa. Kenan matasa kar mu tsaya baya, mu zo mu yi karatun Qur'ani, mu kama addinin mu, mu yi salloli, mu roki Allah, Allah ya karfa mana jaha mu na Difa, Allah ya ba mu iko kuma ya kawo mana shanfu da muna zaman lahiya a cikin jaha mu na Difa, don mu samu zaman lahiya, mu samu noman mu da kiwon mu.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a yau Alhamis ya umarci sojojinsa na kada su kusa kai cikin wata masana'antar sarrafa karafa da ke birnin Mariupol na kasar Ukraine, inda wasu ragowar dakarun Ukraine suka buya. Putin ya faɗa wa ministan tsaronsa Sergei Shoigu a wata ganawa da yi ta gidan talabijin cewa sojojin Rasha su killace masana'antar domin kada ko ƙuda ya wuce. Yana mai cewa tunkarar masana'antar zai iya jefa rayukan dakarun Rashar cikin hadari. A jamhuriyar Niger, a yayin da ake gobe Juma'a 22 ga watan Afrilu. Majalisar Dokoki za ta tattauna buƙatar baiwa sojojin ƙetare izinin girke dakaru a ƙasar a ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci. Jam'iyyun hamayya sun gargaɗi hukumomi su dakatar da wannan yunƙuri don gabatar da batun a gaban al'umma.
To masu sauraro, annan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.